Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niya ko kuma VOA Africa zango na 102.5 sai kuma Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Kuna kuma iya sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makiri daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau 28 ga watan Mayu, jajibirin ranar demokradiyya a Najeriya. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, kakanin labarai.
Wakilan Amurka da Koriya ta Arewa na taron sharan fage na haduwar da ake sa ran za a yi tsakanin shugabannin kasashen biyu, wacce a da shugaban Amurka ya soke. Cutar Ebola ta kara daukar rayuka a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Kana shugaban kasar Gini ya yi wa gwamnatin sagaran bawul biyo bayan tarukan zanga-zanga da suka barke a kasar.
Kanin labaran kenan. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta bayyana nasarar shirin ciyar da 'yan makaranta, inda a jihar Plateau aka bayyana cewa
zuwa yanzu miliyan 800 da 'yan kai shine abun da aka kashe a Plateau State naira wanda yake yawo a tsakanin al'umma a karkara.
Da fara shigin a shekara guda, sai dai kungiyar iyaye da malamai a jihar ta bayyana rashin gamsuwa da yadda ake gudanar da wannan shirin. Ko menene dalili?
Saboda ni ban san waɗanda suke kawo abincin ba. Biyun shi, abinci kuwa gamsasshen abinci bane. Na ukun shi, an yi tsarin bada abincin bai kai kan waɗansu wanda ana tunanin ya kamata su ma suna ci ba. Domin a cikin wasu makarantu akwai nursery classes, akwai primary sections. Waɗanda suke da primaries, su 'yan primaries su suke samu. Sannan 'yan nursery ba sa samu, kuma su ne kankanana, kuma suna ganin manyan suna ci. Sannan ba su basu samu ba.
To, za ku ji cikakken wannan rahoto. Yusuf Harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda zai nazarci harkokin ilimi a Jamhuriyar Nijar a yau. Za ku kuma ji nasiha kan batun zaman lafiya albarkacin watan azumi, sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayo da kuke aiko mana ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Wakilan Amurka da na Koriya ta Arewa sun yi taro jiya Lahadi a kibantaccen yankin nan da ya raba ita Koriya ta Arewa da Koriya ta Kudu, don kammala shirye-shiryen taron kolin da ake sa ran zai faru tsakanin shugaba Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Bayan da ya soke taron a ranar Alhamis da ta wuce, shugaba Trump ya dawo ya ce har yanzu maganar yin taron tana nan kamar yadda aka shirya ta tun farko. Ranar 12 ga watan gobe na Yuni ne za a yi taron a Singapore. Jakadan Amurka a Philippines, wanda kuma ya taba zama jakadanta a Koriya ta Kudu, Sun Kim, shine yake jagorantar wakilan Amurka a wajen taron sharan fagen na taron kolin, kuma ana jin za a kai gobe ana tattaunawar. Har yanzu dai ba tabbas akan dalilan da suka sa Trump ya sauya ra'ayinsa game da soke taron kwana daya bayan da wato ya bayyana cewa ya kagara ya gana da shugaban Koriya ta Arewa. Amma dai an san cewa Trump ya fusata da zargin da wasu jami'an Koriya ta Arewa suka yi wa mataimakinsa Mike Pence, bayan da shi Pence din ya bayyana ra'ayi cewa Koriya ta Arewa za ta karkare kamar yadda Libya ta yi, wacce bayan ta saki makamanta aka zo aka yi kace-kace da ita har aka kashe shugabanta Muammar Gaddafi. A halin da ake ciki kuma, ga bisa dukkan alamu, shugaba Donald Trump ya kagara ya amsa tambayoyin lauyoyin da ke binciken alakar da ake zargin akwai tsakanin kwamitin kamfensa da kuma wato na zaben shekarar 2016 da kasar Rasha. Sai dai kuma ɗaya daga cikin lauyoyinsa ya ce shi hankalinsa bai kwanta ba akan kyale shugaban ya fuskanci matambayan game da zargin da ake yi cewa yana hana doka yin aikinta don kawo wa binciken cikas. A jiya Lahadi, tsohon magajin garin New York Rudy Giuliani, wanda yake ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare Trump, yake gayawa tashar talabijin ta CNN cewa babban jigon gudanar da binciken Robert Mueller yana son yi wa Trump tambayoyi akan batutuwa guda biyu ne. maganar hada kai da Rasha wajen sauya alƙiblan zaben shekarar 2016 da kuma koshi Trump a matsayinsa na shugaban ƙasa ya nemi kawo cikas ga binciken ta hanyar korar tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta FBI James Comey wanda a lokacin shine ke jagorancin binciken kafin a nada Robert Mueller. Giuliani ya ce tawagar lauyoyin na Trump na tsoron kada a yi mishi dabara a sashi ya faɗi abin da ba gaskiya ba yayin da yake bisa rantsuwa. An sami mutuwar ƙarin wani mutum guda da ake jin cutar Ebola ce ta hallaka shi a ƙasar Congo Kinshasa, abin da zai sa jimlar mutane da cutar ta kashe zuwa 12 kenan. Wannan mutum na baya-bayan nan da aka rasa shi mutum ne na wani ƙauye da ke yankin Iboko da ke lardin Equateur a arewa maso yammacin ƙasar. Ko bayan mamacin har ila yau dai an ce akwai wasu mutane guda hudu da suka kamu da cutar a yankin, wanda wannan ne ke nufin yanzu akwai jimlar mutane 35 da ke ɗauke da cutar Ebola a ƙasar ta Congo. A yau Litinin ne dai aka shirya soma yi wa mutane lambar rigakafi kamuwa da cuta a yankunan Iboko da Bikoro da dukkaninsu ke lardin wato Equateur. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Gini Alpha Conde ya nada sabbin ministoci da dama cikin daren jiya, ciki har da ministocin kuɗi da na tsaron ƙasa, yayin da ƙasar ke fama da rikicin da ya biyo bayan zaɓen watan Fabrairun bara. Conde ya canza ministoci 13 cikin 33 a cikin wata sanarwa wanda ya yi ajiya Lahadi ta gidan talabijin ƙasar, sai dai bai wani ƙarin bayani a hukumance akan dalilin waɗannan canje-canje ba. Babban birnin ƙasar Conakry da wasu manyan birane suna fama da tarzoma da zanga-zanga biyo bayan zaɓen watan Fabrairun bara da shugabannin 'yan adawa suka yi zargin cewa an tafka magudi da rashin adalci a cikinsa. Mutane da dama ne aka kashe a cikin wannan tarzoman tsakanin watannin Fabrairu da Maris. An da yi shirya gudanar da zaɓen 'yan majalisar dokoki a cikin watan Satumban wannan shekara. Jama'ai a ƙasar Spain sun ceto kimanin bakin haure 550 da suke bulaguro mai haɗari a kan tekun Mediterania, yayin da suke ƙoƙarin tsallakawa daga arewacin nahiyar Afirka a cikin kwale-kwale. Jama'an sun ce bakin haure sun cika cikin jiragen kwale-kwale 17, kuma uku a cikinsu sun nitse cikin tekun sakamakon yanayi mara kyau.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude taskar rahotannin namu da tsarin ciyar da 'yan makaranta da abinci na Najeriya da kawo yanzu ake aiwatarwa a jihohi 24 na ƙasar. Wakiliyarmu Zainab Babaji ta yi nazarin shirin a jihar Plateau, ga kuma rahoto da ta haɗa mana.
Gwamnatin tarayya dai ta bullo da shirin bada abinci wa 'yan makarantar firamare ne don daƙile matsalar tamowa, samar da ayyukan yi wa mata, bunƙasa harkokin kasuwanci da inganta tattalin arzikin manoma da ma ƙara azama wajen shigar da yara makarantun boko. Dr. Sumayya Hamza ita ce jami'a mai ba gwamnan jihar Plateau shawara kan shirye-shiryen gwamnatin tarayya na tallafawa al'umma a jihar. Ta ce a yanzu haka yara fiye da 140 ne ke cin gajiyar shirin a nan jihar Plateau.
A yanzu haka 2006 suna nan suna dafa abinci a jihar Plateau. Wanda muka yi hira da su muka kuma ziyarce su sun nuna cewa wannan tallafi lallai ya inganta da rayuwarsu. Alal haƙiƙa yara sun ƙaru a fannin shiga makarantu, domin waɗansu yaran ma sun kai kansu ba tare da an ɗauke su ba, sun shiga sun zo makaranta sun zo sun yi zamansu. Dama mahimmancin abin da ya sa aka kafa wannan, farko dai yara su samu abinci ingantacce, na biyu kuma a samu yara da za su so zuwa makaranta, kuma in sun shiga makaranta su so su gama. To bayan haka kuma a tabbatar da cewa matan da suke dafawa an tallafa musu saboda suna da jari, su samu kuɗi wanda za su taimaki kansu su taimaki gidansu. Manoma da 'yan kasuwa da suke nan a inda makarantar take su ma ba a bar su a baya ba, saboda matan nan suna sayen kaya daga gunsu. To kin ga kenan kuɗi na yawo a tsakanin al'umma musamman karkara. To zuwa yanzu 1,800,000 shine abun da aka kashe a Plateau State naira, wanda yake yawo a tsakanin al'umma a karkara.
Na kuma zaga wasu makarantun a cikin garin Jos don jin yadda shirin ke gudana.
Mu a Kabo mun gan ana kawo mana abinci. Ran Monday sun kawo gwaten doya, sannan ranan Tuesday suna kawo kamu da kankana, sannan ranan Laraba suna kawo acha pudding da kabin kwaya daya za a ba ma yara, sannan ranan Alhamis za a ba ma yara dankalin bakin mutum da miyan kwai.
Sunana Comrade Steven Atsen Yusuf. Ingantaccen shiri ne domin ana neman a kara enrollment na yara a makaranta, amma gaskiya tsarin ne bai yi ba. Kaman a nan makaranta na su biyu ne suke kawowa, an ba su kuɗin da za su ciyar da yara 50, wanda a takaice waɗannan yara sun kai kusan 400 da wani abu. Kai ka ce a ciyar da yara 50, wayansu suna ci wayansu suna kallo.
Ni mai suna ce Elizabeth Audu. Wannan ciyar wanda aka kawo ya kawo yara na karuwa. Yanzu muna third time, yanzu nan za a exam yara na zuwa, ana iyaye na zuwa roko a karbo yara a makaranta. Almatsayina shugaban makaranta, idan an kawo abincin nan sai mun yi supervision, sai mun an dan diba ko cokali biyu mu taba shi mu dandana mu ji dadin shi. Hakika an gon rogo, yaran nan suna samu hakika daidai cak abin da an kawo suna samu. A gaskiya hakika ban ga wani damuwa a wurin ba.
Su ma yaran da aka yi shirin domin sun yi tsokaci.
Ran ana ba mu gwaten doya da kunu da biskit.
Ana ba ku da yawa?
A kadan.
Me sai ke ba ku kadan?
Mi yawa.
Ana ba ku kwai?
A'a.
Ba ba ku nama?
A'a.
Ba ba ku wake?
A'a.
To sai dai yayin da shugabannin makarantun ke bayyana mabambantan ra'ayoyi, shugaban kungiyar iyaye da malamai James Elisha Manga gani yake akwai inda gwamnati ya kamata ta yi gyara.
Idan na ce miki na gamsu zan ce miki ban faɗa miki gaskiya ba, saboda ni ban yadda ban san waɗanda suke kawo abincin ba. Biyun shi abinci kuma ba gamsasshen abinci bane. Na ukun shi ai an kawo abincin ba wai dan ana yinwa bane, kawai dan a ƙara taimaka ma yara. An yi tsarin bada abincin bai kai kan waɗansu wanda ana tunanin ya kamata su ma suna ci ba, kaga wancan ba daidai bane. Domin a cikin wasu makarantu akwai nursery classes, akwai primary sections, waɗanda suke da primaries su ƴan primary su suke samu, sannan ƴan nursery ba sa samu, kuma su ne kankanana kuma suna ganin manyan suna ci, sannan ba su ba su samu ba. Ai wannan bai adalci ba.
A cewar gwamnatin tarayyar da mutane 80,000 ne suka samu aikin yi suke kuma dogaro da kansu, yayin da mata fiye da 87,000 ke aikin girkawa yaran abinci. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Kin yara annanana haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta.
To za mu ci gaba da nazarin wannan batu a shirinmu na gaba. Wasu gungun likitoci a Nigeria sun kirkiro wata manhaja da za ta rage cinkoso ko tsawon lokutan ganin likita. Wannan manhajar dai, inji likitocin, za ta taimaka wajen inganta lafiya idan aka rage tsawon lokutan da majinyata ke batawa wajen ganin likita. Wakilinmu na Lagos, wato wakilinmu a birnin Lagos, Babangida Jibrin, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Bincike dai ya nuna cewa marasa lafiya kan shafe sa'o'i fiye da biyu kuma yini guda domin ganin likita a asibitocin gwamnati da ke birane kai har ma dai da ƙauyuka, sakamakon rashin likitocin da kuma yawan marasa lafiya da kan buƙaci ganin likita a rana. Wannan manhaja mai suna Complete Care da ƙungiyar likitocin suka ƙaddamar an yi haka ne domin kawo waraka da kuma sauƙi ga marasa lafiya da kuma kansu likitocin. Ko da yake wasu likitocin irin su Mrs. Nena Andep sun yaba da kirkiro da wannan manhaja, abinda kuma tace zai taimaka wajen inganta ayyukanta. Wasu likitocin kuwa suna ganin hanyar su da sauran rana a kaba, domin aiki na likita da kuma na mara lafiya abu ne da ke buƙatan haduwa keke da keke, kamar da likitan magunguna Salu Ibrahim ya shaida min ta wayar tarho.
Cikin da sami suke da nasaba da kananan complaints haka, kamar ciwon kai ko zazzabi. Shi ba zazzabi, aka ce zazzabi ya yi kunshi abubuwa da yawa, ko kuma ta yi mara lafiya an bashi wani magani ya sha magani yana bashi wata matsala. Zai iya amfani da wannan manhaja ya sanar da likitan shi akan matsalar da maganin da likitan ya bashi har ta samu shi kuma bayan ciwon. Amma yawanci cututtuka suna buƙatar likita ya zanna ya kalli mara lafiya idan akwai bukatar gwaji ya tura shi ɗakin gwaji a auna jinin shi ko a auna wani abin shi akwai bukatar hoto ko kuma an ka ɗauki ciwo kamar matsanancin ciwon ciki da likita zai ce mara lafiya ya kwanta ya lallata cikin shi ya duba ya gani wannan lokacin ma ya duba idon shi ya duba idon shi ya lalle gaɓi ya duba to kaga wannan ma haja tana da iyaka za ta yi amfani da cututtukan da ƙananan matsaloli ne wanda ba sai an zo hawa bincike a kai ba.
Kodayake ziyarar da na kai wani asibiti na gwamnati a nan Lagos a kasarin ma'aikatan lafiyan da na yajin aiki don haka masu jinya sun kauracewa asibitocin na gwamnati inda suke zuwa asibitoci masu zaman kansu. Su ma ne marasa lafiya ko masu ziyartar asibitoci suna ganin wannan mahaja zai taimaka gaya muddin dai za a amfani da kwararrun likitoci da kuma samar da magunguna ingantattu.
To wannan dai application da aka kikiro a guna yana da advantage kuma yana da disadvantage. Advantage din shi na farko shine misali yanzu in kaman an kai mutum irin hospital na gwamnati haka kafin a attend my patient sai dauki tsawon lokaci, amma on the other way round kuma na za a ce wai za a hada ka da likita a hada ka da likitan kuma kilan ma likitan ma baka san shi ba kilan ma mutum ne ma ba kwararre bane a wajen aikin shi yaje yi ma mutum lani a jikin shi kaga wannan abun bai kamata ba. Su samu veteran doctors wanda aka san cewa yes wanga ya kore a wani abu kana ma magana ya san abun da zai baka ka aje a hada ka da wani doctor da yake quack doctor ya lallata ma mutum abubuwan da bai kamata a jikin shi ba.
Yanzu dai a yanda likitoci da kuma marasa lafiya ke ci gaba da tattaunawa game da wannan sabuwar mahaja da aka kirkiro domin inganta lafiya a Najeriya, masana da kuma marasa lafiyan na gani kara yawan asibitoci da kuma su kansu jami'an lafiya musamman a matakin farko shine zai taimaka wajen rage cunkoso a asibitocin gwamnati a Najeriya. Babangida Primary Amurka daga Lagos.
Allah ka ba mu sa kai sama, Allah ka taimake mu, amin.
To a gaishe ku, kada da ya ci afa, kuna tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka birnin Washington DC, inda agogo ma'anar Washington din ke cewa karfe 11:17 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Shirin namu na wannan makon ya maida hankali ne akan irin halin damuwa da al'umma ke ciki a jamhuriyar Nijar, ganin irin halin ko in kula da mahukunta ke nunawa a wajen ganin an ɗaukaka darajar ilimi a baki ɗaya ƙasar. Wannan wata matsala ce da take ci take cinyewa musamman a baki ɗaya ƙasashen Afirka. Za a ga cewar ilmantar da 'yan ƙasa abu ne da gwamnatoci ke ba muhimmanci, domin kuwa bincike ya tabbatar da cewar duk ƙasar da ta ilmantar da al'ummarta to babu shakka ƙasar za ta zama mai ƙarfin tattalin arziki a duniya. Wakiliyar sashen Hausa na Muryar Amurka a jamhuriyar Nijar, Tamar Abari, ta haɗa muna wannan rahoton.
Duhun rashin sani ya zarce faɗowa a wane duhun dare gunsu fantawa. Mafi Adam Batu kulha kunnawa a ciki da gaskiya baya hujewa. Wadatuwa ta zo cibin bayyanwa.
Nema ilimi suturar sanyawa.
Kwaɗai na zuciya shi ke hallakarwa.
Al'amarin ilimi a Nijar ya shiga wani hali na gareli a baya-bayan nan, musamman ma a nan jihar ta Magara. Matsalar ta samo asali ne daga yaje-yajen aiki na ɗalibai daga matakin sakandare, makarantar share fagen shiga jami'a har zuwa jami'ar kanta, lamarin da ya kai ƙololuwar dagulewa inda yanzu haka an rufe jami'o'in ƙasar baki ɗaya. Su ma makarantar sakandare da na share fagen shiga jami'a, karatun yana da cikas, yayin da ƙungiyar ɗalibai ta ce sai dai fa a kashe tsohuwa kan daddawarta. Ɗaliban ba za su yi karatu ba. Adam Ali Ali, magatakarda ne na kungiyar ɗaliban jami'a ta Damagaran, ya bayyana abubuwan da suka haddasa matsalar da kuma hanyoyin da za a bi don warware su.
Matsalolin da suka samu asali daga kasawar mutane da ke kasance gwamnati na yayi mata nufai haka hawayen abin da ya shafi fanni na kamar kawo da nufai da kwallara kamar kwallon akwai mota wannan ta take kawo da nufai wanda suka shafi motoci waɗannan abubuwa sun yi kaɗan. Akwai matsaloli kuma na ɗakin karatun makarci, akwai matsaloli na mushina
malamai
makaranta wanda abokina sun yi kaɗan, akwai matsaloli irin na wurin kwana na ɗalibai kuma akwai matsalar da alawu da ake ba da
takin bincike
da sauran hanya ta farko wadda za a fara bi ita ce cewa gwamnati ta sama kanta da cewa inda su danta ne da ta kula da karatu a ƙasa gabaki ɗaya, saboda idan karatu bai tafiya a cikin ƙasa babu wani abu wanda zai tafi. Ya zaman to kuma ana kula da alƙawarkan da aka yi na game da waɗannan abubuwan da za su tafiya da karatu. Mu kanmu daga ɓangaren mu ɗalibai ya kamata a gaya ma juna gaskiya, wani bi akwai abubuwan da su kai ba zuwa yakin aiki. Sai ka ga wasu daga cikin ɗalibai na wata tafiyar da kashe haka suna zuwa yakin aiki. Sai iyaye ma ya kamata su kama ga baki ɗaya, ya zaman to cewa wannan abu yanzu da suke wannan karatu.
Sai dai wannan tangarɗa ba ɗaliban kaɗai ke ɗanɗana kuɗar ba, su ma malaman makaranta na da nasu, in ji Yaƙo Abdu, magatakarda na ƙungiyar malaman makaranta 'yan kwantiragi wato SINASEP ta jiha Damagaram.
Da kai rashin biyan malaman makaranta a kan lokaci. Na biyu, rashin ɗaukan mu aiki a cikin aiki na dindindin. Alƙawarika da gwamnati ke ɗauka da ƙungiyoyi ba ta cikawa, shi kaga yake sawa ana zuwa ya jajan aiki wanda ba bayya gyara wannan ilimi an kawai gari da mu yaranmu. Kowa ya imani ƙaramcin ilimi ya rage musu. Tunda babu kulawa, tunda an kawo ta doka cewa a yanzu yaro ba yi wa a taɓa shi ko a buge shi, ƙungiyoyi suna nan su hura dukkan matsalar lakwal a Niger da yansu. Duk wani kewaye-kewaye da za a yi siyasa ta taɓa ta mushi. Don Allah, yan siyasa su yi ƙoƙari su yi hoɓasa su gwada kishin ƙasa su ɗauki siyasa su jingine ta daga ƙofar lakwal ba mu ruwan mu na harkar ilimi. Uwaye su harka daga barci cewa wannan lakwar kyau ba malami ne kaɗai zai gyara ta ba, kuma ba gwamnati kaɗai za ta ga a aiki ne na kowa da zai kama a kakar aiki a kan lokaci kuma isa su.
Masu sauraro, baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Muna miƙa godiya ta musamman ga wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka a jamhuriyar Nijar, Tamar Abari, sai kuma wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. A sha ruwa lafiya.
A maza da mata don wajen miƙewa.
To, a gaida Harande, sai kuma ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Isuhun Dela Baki, jihar Kaduna, inda ya ce kisan gillar da wasu miyagun mutane ke yi wa al'ummar a jihohin Zamfara da yankin birnin Gwaran jihar Kaduna abin bakin ciki ne matuƙa. Da fatan gwamnati za ta tashi haikan domin kawo ƙarshen wannan masifa. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito ne daga Yusuf ɗan Ramadan mai gambawa daga jihar Gombe, Najeriya, inda ya ce a kwana a tashi ba wuya. Assalamu alaikum muryan Amurka. A gobe Talata ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke cika shekaru uku a kan karagal mulkinsa. Shin talaka ya gane a ƙasa kuwa? Sai kuma sakonmu na gaba ya fito ne daga Adamu Sabiu Wangara, inda ya ce assalamu alaikum BOA Hausa. Muna yi wa al'ummar ƙasar Congo fatan su samu nasarar daƙile cutar Ebola, ganin yadda cutar take laƙume masu rayukan al'umma. Sai kuma sakonmu na gaba cewa suka yi assalamu alaikum BOA Hausa. Hakika matakin da gwamnatin jihar Borno ta ɗauka na rushe anguwar Galadima da ke birnin Maiduguri, wacce ta yi ƙaurin suna a kan ayyukan ta'addanci da mashaya, yin hakan ya yi daidai domin hakan ne zai taimaka wajen kawo ƙarshen wannan masifa a birnin Maiduguri da ma jihar Borno baki ɗaya. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito ne daga Sadi Sa'idi Daura, inda ya ce salam BOA Hausa. Muna kira ga gwamnatin jihar Kaduna Katsina a ƙarƙashin jagorancin Honorable Aminu Bello Masari ya kamata mai girma gwamna ya gaggauta rabawa manoma takin zamani tun kamin lokaci ya ƙure.
Rayoyinku daga bakin daula sai kuma nasiha albarkacin watan Ramadan.
Addini dai yayi kira zuwa ga sauƙaƙawa mutum dan Annabi sallallahu alaihi wasallama a zamanin shi akwai lokacin da abinci yayi tsada sai su da kansu waɗanda suke ƴan kasuwa na Madina suka zo suka tambaye Annabi Annabi ka sanya mu farashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah shine mai sanya farashi amma duk wanda yayi kokari ya gyara ya kyautata ma dan uwan shi to ya wanda shine wanda za a ce ma wato yayi ihsani ya kyautata sannan kuma wannan irin abubuwa da ake ciki kamar idan azumi ya zo ƴan kasuwa da suke ƙara ma kaya kudi wannan ba daga nan bane albarka take albarka tana daga cikin wato kyautatawa cikin ciniki kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah sanya albarka cikin ɗan kasuwa da wanda zai saye kowanne daga cikin su yana da rangwame shi bai wato tura shi baban goye sai kayan shi kuma bai tsula mai tsada ba saboda haka musulunci yana kira akan cewa a sauƙaƙa duk wanda ya sauƙaƙa ma musulmi shi ma Allah subhanahu wataala zai sauƙaƙa mai Annabi yace duk wanda ya tausaya ma na ƙasa da shi ma ubangiji na sama da shi zai tausaya mai saboda haka ayi kokari wa'innan abubuwa na dan masarufi na bude baki ayi kokarin kyautata ma mutane ƴan uwa musulmi wannan tsagwala kudi da ake da tsula kudi da ake dan an ga azumi ya zo kamar ya nuna kai ba ruwanka da addinin Allah kuma yana cewa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub duk wanda ya girmama abubuwa na alamu na ibadar Allah subhanahu wataala to wannan shi ake kira mai tsoron Allah bai daga cikin tsoron Allah mutun ya zaman tomi dan zawar Ramadana mutane suna amfani da kayan haja ka tsula musu kudi to wannan Allah yana janye albarka daga cikin irin masu irin waɗanda suke aikata wannan zai kaga Ramadana ya huce musu komi ba
to madalla kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai
Jama'a a kasar Spain sun ceto kimanin bakin haure 550 da suke balaguro mai hatsari akan tekun Mediterranean yayin da suke kokarin tsallakawa daga arewacin nahiyar Afirka a cikin kwale-kwale. Jama'an sun ce bakin haure sun cika cikin jiragen kwale-kwale 17 kuma cikin 3 a cikin su sun nitse akan tekun sakamakon yanayi mara kyau. Hukumomin na Spain sun ce galibin waɗanda suka ceto sun fito ne daga arewacin Afirka da kudancin Saharan Afirka. Spain tana kan gaba wajen zama matataran bakin haure masu kokarin shiga nahiyar Turai domin kaucewa yaki da ta'addanci da kuma talauci da suke fama da shi a ƙasashen su. Sai dai har yau Italiya ita ce ta yi ƙaurin suna wurin bakin hauren saboda tsibiran Italiya sun fi kusa da gabar tekun arewacin Afirka. Wakilan Amurka da na Koriya ta Arewa sun yi taro a jiya Lahadi a kebantaccen yankin nan da ke da raba Koriya ta Arewa da kuma Koriya ta Kudu don kammala shirye-shiryen taron kolin da ake sa ran zai faru tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Bayan da ya soke taron a ranar Alhamis da ta wuce shugaba Trump ya dawo ya ce har yanzu maganar yin taron tana nan kamar yadda aka shirya tun farko ranar 12 ga watan gobe na Yuni ne za a yi taron a Singapore. Bisa ga duka alamun shugaba Donald Trump ya kagara ya amsa tambayoyin lauyoyin da ke binciken alakar da ake zargin akwai tsakanin kwamitin kamfensa da kuma kasar Rasha.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da dare ku ji mu da shirin mu na ƙarshe a yau. Kafin mai sallama bari mu miƙa gaisuwar fata alheri da barka haihuwa ga baban gida Isiyaku Hassan Amalin Fashi domin ƙaruwar ƴa mace da aka samu da za a raɗawa suna ranar Alhamis. Allah raya lamiso ya kuma sa ta zama mummuna mai tsoron Allah. Kamar kullum za ku iya sauraron wannan shirin da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma yin muhawara a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin
Baba Yakubu Makiri
da kuma Malama Julie da ta hada shirin sai kuma injiniyanmu Rob McLean Alheri ke muku fata alheri sai a dakace shirin yau da gobe.